لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متار البركة مسلاتي مغلقة لكي نتكين غلوم بوتي a jihar Bauchi a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna 21 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul hajji muna kan aya ta 25 a kafin mu shiga zamu ansa wasu daga cikin tambayoyi akwai wanda yake tambaya game da kashe miciji da muka yi magana ya ji na ce a kashe miciji duk inda aka ganshi wannan shine al'asul umban da micijin gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce micijin da aka gani a gida a mishi wani wasu malaman sun takaita wannan hukunci ga micizan Madina ba na ko ina ba wasu kuma sun ce a na ko ina ya kamata hukuncin ya shafe su amma dai akwai macijin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan ko ina inda aka ganshi ka kashe shi shine wanda yake da za ka ganshi yana da wani zanen biyu haka zane biyu a bayan sa to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin kashe shi a ko ina ne ba tare da jira ba shi izini ko wani abu ba ban faɗi wannan ba saboda ba matsalar kashe miciji muke magana a kanta ba wani lokaci akan takaita ansa ne akan fatawar da aka yi ba sai an shiga wasu bayanai kuma da ba su ne mahallin fatawar ba muka ce za mu yi haka wasu abubuwan za su yi faɗi shin ɗan wata shida za a iya cire masa zakkar fidda kai ko yanzu aka haife shi inda an haife shi ya riski watan Ramadan kafin faduwar rana sai dai an haife shi bayan watan Shawwal ya bayyana in an ga wata aka haife shi kenan shi bai riski Ramadan ba ba zai shiga ba amma in dai kafin rana ta fadi a kwanan wato kwanakin karshe ko a kwana na karshe kafin faduwar rana aka haife shi to wannan ya shiga cikin wanda za a fitarwa da zakka ballantana kuma wanda ya yi wata shida shin ya halatta yin addu'a a cikin sujudi ko tahiyya a cikin sallar farilla kwarai kuwa a cikin sallar farilla a nan ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koyar da tahiyya ya ce thumma liyatakhayyar min addu'a ya a'jabahu ko thumma liyatakhayyar min addu'a ma sha bayan mutum ya gama addu'a bayan mutum ya gama tahiyya annabi ya ce sai ya zaɓi addu'ar da yake so a cikin tahiyya sujjada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amma sujud fa aktharu fihi min addu'a fa qamilun an yustajaba lakum sujjada ku yawaita yin addu'a a ciki domin ya dace a ansa muku saboda haka da sujjada da tahiyya dura ne na addu'a a sallar farilla ko a sallar nafila babu bambanci
a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah, lalle wadanda suka kafirta kuma suke toshe hanyar Allah, wal masjidil harami, suke hana mutane isa ga masallaci mai alfarma, alladhi ja'alnahu lin nasi sawa'a, wanda muka sanya shi bai daya ga mutane, al akifu fihi wal bat, wanda yake zauna a cikin sa da wanda yake zuwa daga waje, ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم, wanda kuma ya nufi fandara a cikin sa da zalunci to zamu dandana masa azaba mai radadi. To muna kan gabar fadar Allah subhanahu wataala, wa man yurid fihi bilhad bizulm, wanda duk ya nufi fandara a cikin wato hurumin Makka bizulmin da zalunci, Allah ce zai dandana masa azaba mai radadi. Ubangiji subhanahu wataala yana gargadi ga dukkan wani wanda zai ji a ransa cewa zai saba wa Allah, zai yi babban laifi ko zai yi zalunci a cikin garin Makka, ko zai karkace wa hanyar Allah, ko zai yada bid'a ko shirka ko wata lalata a cikin garin Makka, Allah subhanahu wataala yana gargadinsa, yana tsoratar da shi cewa in har yayi wannan tunanin to Ubangiji zai dandana masa azaba mai tsanani. Anan da Allah ya ce bi zulmin, malamai suka ce ana nufin yayi nufin zalunci da gangan, ba wai yayi wani abin da a hakikanin sa zalunci ne ba, amma ba da gangan yayi ba. Kakan iya yin wani abu na ka cutar da wani ko zai cutar da wani, amma ba da ganganci kai ba, to wannan ba a cewa kai ma ka shiga karkashin wannan wato narkon da Ubangiji yayi, a'a sai mutum yayi da gangan, ya nufi abin da gangan, kamar yanda Ibnu Juraij Abdul Malik ibn Abdul Aziz ya fada, ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yace huwa ta'ammud, ana magana akan wanda yayi gangancin yin haka. Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, an ruwaito daga gare shi yana cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzithu min azabin alim, yace ai anna Allah an tastahilla min al-haram ما حرمه الله عليك باللسان او قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك فاذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب اليم. عبد الله بن عباس yace abinda wannan aya take nufi shine ka aikata wani aiki na haramun a cikin hurumin Makka, a gari mai alfarma na Makka, ko ta hanyar harshenka ka faɗi wata magana da ta saba wa Allah, ta saban Allah, ko magana da za ta cutar da wani ka zage shi, ko ka yi masa bakar magana da zai ji zafi, ko kuma ta hanyar kisa ka zalunci wanda bai zalunce ka ba, ko ka kashe wanda bai da niyyar kashe ka. Fa idza fa'ala dhalika, Abdullahi dan Abbas yace to duk wanda ya aikata haka, faqad wajaba lahu azabun alim, azaba mai radadi ta wajaba akansa. Haka nan Abdullahi dan Mas'ud shi ma Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito daga wajensa yana cewa ma min rajulin yahummu bi sayyi'atin fatuktabu alayhi, babu wani mutum a wani wuri daban da zai yi tunanin saban Allah a rubuta masa laifi, walau anna rajulan bi'adani abyana hamma an yaqtula rajulan bi hadha al-bayt la azaqahu Allahu min al-'adab al-alim, amma kuma da a ce ga wani mutum a cikin garin Adan Abiyan cikin kasar Yaman da zai yi niyyar cewa zai kashe wani a wannan wato gari na Makka, la azaqahu Allahu min al'azab al-alim, lalle da Allah ya dandana masa azaba mai radadi. Wato abin da yake cewa duk wani wuri ba Makka ba, dan mutum yayi niyyar aikata laifi, idan bai aikata shi ba to ba za a rubuta masa wannan laifin ba, sai in ya aikata, kamar yadda ya tabbata a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama cewa duk wanda ya himmatu man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana, wanda duk yayi niyyar aikata mummunan aiki sai bai aikata ba, tsoron Allah ya sa shi ya fasa, ya tuna ranar tsayuwarsa gaban Allah, ya tuna wato mugun sakamakon zalunci sai ya fasa aikata wannan laifin, to za ma a bashi lada akan haka, akan rashin aikatawar wannan a ko'ina, amma ban da garin Makka, ce ba wai kana cikin garin Makka ba ka yi niyyar aikata laifi, ko kana wata ƙasa ne a wani gari mai nisa sai zuciyarka ta saka maka cewa akwai wani a garin Makka kana da so ka cutar da shi ko baka cuce shi ba. Abdullahi dan Abbas yace to wannan aya tana nuna cewa za a dandana maka azaba mai radadi. Haka nan Ad-Dhahhak ibn Muzahim shi ma yace innar rajula la yahummu bil khati'ati bi Makka wa huwa fi baladin akhar wa lam ya'malha fatuktab alayhi. Yake cewa mutun zai iya yin tunanin aikata laifi a Makka yana wata kasar daban kuma bai aikata ba amma kuma za a rubuta masa wannan alhakin saboda ka sha'anin kasa mai alfarma sha'ani ne wanda yake babba. Mutum da duk zai yi tunanin aikata laifi ma koda bai a kasar yake ba kai koda ma bai taba zuwa kasar ba a ce mutum bai ma taba zuwa ko airport ba amma ya yi tunanin in ya je maka shi ko sai ya yi sata haka kawai ya jawo kansa jafa'i shi da bai taba ko taka airport ba amma ya fara tunanin inda zai je maka sai ya wa larabawa sata ko sai ya cuci wani to wannan tunanin kadai mala'ika zai ja abin rubutu ya rubuta masa shi shine nuziquhu min azabil alim. To ina kuma ga wanda ya taka kafa ya je haccan ba ma tunanin yayi laifin ba tun daga nan daman ya kulla niyyar zai je yayi ta'asa ne a can wanda suke zuwa domin su yi sata domin su yi sani domin su yi badala matan da ake iba daga nan da ƴan mata da zawarawa da wanda suke kashe auren su da wanda suke tafiya da auren su su je can dan su yi barna su je su yi karuwanci a jidda ko wani abu mai kama da wannan. To ina su wannan wani irin azaba ce kike tunanin take jiransu idan wanda tunani kawai yake sakawa yake a ransa bai ma samu ya je yayi ba. Allah ya ce wa man yurid irada ce kawai yake da ita niyya niyya ce kawai yake da ita. Allah ya ce nuziquhu min azabin alim. To ina ga wanda shi har ma ya ji ba kuma niyyar ya tsaya akan ta ba ma har ma ya yi ta tafka laifuffuka iri-iri a can wanda suna nan isabad ne gangan ne ake da su wanda suke zuwa ƙasa mai tsarki domin su yi jarima domin su yi sata daga mutum yana da wafi yana roƙon wai Allah ya bashi sa'a ya je sata ne amma yana roƙon Allah ya bashi sa'a ya sace aljihun wani balarabe ko wani ɗan umara da ya taso daga ƙasarsu ya biya kuɗi don ya zo ya bauta wa Allah shi kuma ya biya kuɗi don ya je cutar da shi a can a gaban ɗakin Ka'aba ana sani ana yankan aljihu ana dawafi ina irin wannan ƙeƙashewar zuciya ta kai ce kana cikin ɗaki mai alfarma a gaban Ka'aba amma kana tunanin ya za ka cutar da wani babu shakka wannan ba ƙaramin narko ba ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya wa bayin Allah. Haka nan waɗanda za su taimaka wa masu irin wannan akwai waɗanda su aikin su kenan su biya wa masu zuwa can su yi baɗala a biya musu a yi musu visa a yi musu tikiti su je in sun je can su biya da riyal in nan an kashe musu 400,500 in sun je can su ba da miliyan ɗaya in miliyan ɗaya kashe musu a ce su ba da miliyan biyu. To waɗanda suke yin wannan su ma suna ƙarƙashin wannan ayar domin taimakawa ne akan saɓan Allah taimakawa ne akan ɓarna. Akwai waɗanda aikin su kenan sana'a su kenan su sa mata su kashe aurensu wasu kuma ma da auren nasu za a hure musu kuɗi ce da kin je can zaki kuɗi wannan talaucin da kike fama da shi kike zaunawa sai mijinki ya baki in kika je can to duk zaki ɗauke nauyin gidanku har ma da iyayenki da ƴan uwanki zaki samu kuɗi in kika samu aiki gidan Larabawa sauraka a bushe musu kunne a hure musu kunne shikenan a ce baki da kuɗi bari in za a miki aiki in kin je can duk abin da kika yi zaki biya da riyal saboda in aka canza riyal din nan sai ka ga ninkin abin da aka kashe mata ne an kashe mata 500,000 a canza aka karbi miliyan ɗaya in miliyan ɗaya aka kashe mata miliyan biyu za a karba. To babu shakka waɗanda suke wannan aikin jarima suke aikin wannan jarima wanda fasakwarin ɗan adam ne ka ɗauki ɗan adam ka hure masa kunne ka kai shi gurin da zai wulakanta da za a kaskanta shi a wulakanta shi a tozarta shi zanto ba shi da mutunci dabba ta fi shi mutunci. Babu shakka wannan laifi ne bayan laifin da kake wa Allah hatta kasar ka ma kana mata laifi domin wannan human trafficking ne kana daukan mutane ne kana fasa kaurin su kana kai su gurin da abinda kake fada musu ba shine ba mu musulmin mu ana musu yaudara a kai su irin wannan gurare saboda gurare ne masu alfarma masu daraja a zukatan musulmi wanda ba musulmi ba kuma sai a gaya musu kasashen turai sai a yabi mace a kai ta kasar turai karshe sai ta waye gari ta ganta a gidan karuwanci ba ta da ci ba za ta samu ci da sha ba sai ta yi karuwanci saboda ta ki ta so dole ta yi karuwanci in kuma wani abu sai a kwashe sai a kai su can a ce za ta ji ta samu aiki da girmawa kuma ana biyan ta kuɗi maɗudu dan ƙanƙanin lokaci in ta shekara ɗaya to za ta gina gida za ta sai mota a Najeriya saboda haka a mata wannan hudubar shedan ko wanda gabanin azumin nan ta rubuto taiwo tambaya tana kuka a taimaka mata an kai ta tun tana shekara takwas take aiki gurin gidan Larabawa ana karɓar kuɗa ana tura wa iyayenta ta isa aure yanzu tana son ta zo Najeriya ta yi aure amma iyayen sun hana ta kuma an bi an kukkulle ta an hana mata hanyar da za ta fito daga ƙasar tana kuka irin azabar da take ciki tana ce ayi addu'a kuma ayi wa'azi ga mata da iyayen da suke yi wa ƴaƴansu irin wannan iyaye maza ko mata da suke sa a dauki ƴaƴansu kanana a je a kai su ƙasa can cikin Larabawa a ce wai za su rika samun kuɗi yarinya ba ta samu ilimi ba ta samu karatu ba ba ta samu kyakkyawar tarbiya ba in ba ikon Allah ba sai ga cewa daga lokacin ne an buɗe mata kofar lalacewa sannan ta girma an hana ta aure saboda abin da take samu daga hannun Larabawa abu shakka wannan ba karamar jarima ba ce idan har Allah zai yi wa wanda ya yi niyyar saban Allah kadai aka ce nuzikhu min azabin alimin azabar ma mai raɗi azabar ma ba ƙanƙanuwa ba to ina ga wanda shi yake ɗaukan wannan laifi ba wai kawai tsakanin shi da Allah ba har ma yayi abin da zai cutar da wanda bai ji ba bai gani ba babu shakka wannan laifi ne babba kuma wannan tsoratarwa ce ga dukkan wanda ya zanto wannan ita ce sana'arsa to lalle ilallah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya nemo sana'a ta gaskiya sana'a ta mutunci sana'a da ba za ta jefa shi cikin fushin Allah ba wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana nufin waɗanda suke boye abinci a garin Makka su boye shi dan yayi tsada sannan su fito su sayar kamar Habib ibn Abi Sabit yake cewa humul muhtakirun at-ta'ama fi bi Makka sune masu boye abinci dan yayi tsada a Makka wasu kuma suka ce a'a ayar tana maganar dukkan wanda zai aikata wani abu da aka hana shi aikatawa wani abu da aka haramta masa aikatawa a ko ina ne hatta mutun ya rika cewa bala wallahi ko wallahi wallahi ce na rantsi da Allah ko eh na rantsi da Allah Mujahid ya ruwaito daga Abdullahi dan Amr da ruwaya ce sahihiya tana cikin Musnad Ibn Abi Shayba tana cikin tafsirin Ibn Jarir Jami'ul Bayan Abdullahi ibn Amr yana cewa ya kasance yana da gidaje guda biyu ɗaya gidan ba a cikin garin Makka ba ɗaya kuma yayi shi a cikin garin Makka a cikin haramin Makka to in yana son zai yi wa iyalansa fada wato zai yi musu fada ko zai hukunta shi akan wani laifi da suka yi masa to sai ya bari sai an je wancan gidan da yake wajen Makka ba zai yi musu a cikin garin Makka ba aka tambaye shi me yasa yake haka yace abin da yake yasa yace su ana gaya musu cewa anna min al ilhadi an yaqura ar rajul kalla wallahi ko bala wallahi fadar eh wallahi ko a'a wallahi an ce shi ma yana daga cikin fadara a garin Makka yace to saboda gudun haka tunda mutumin da zai yi fada irin waɗannan kalmomin za su yi ta fitowa daga bakin sa irin wannan rantsa-rantsan wanda Allah ya kira shi Allahu al-yamin yace to gudun kada in tashi fada ga iyalaina a cikin garin Makka in rika fadar waɗannan lafazan kuma in shiga karkashin wannan ayar shi yasa gidaje na biyu ne ɗaya a cikin Makka ɗaya kuma a wajen Makka idan fada ta kama zan yi wa iyalaina sai in zauna hanshi wato fushi na danne shi sai mun fita mun je can an tafi Jidda ko an tafi Ta'if a can sai ya musu fada wasu daga cikin malamai suka ce wannan ana nufin duka wani laifi duka wani abin da laifi ne zalunci ne cutarwa ne ya shiga karkashin wannan ayar ba wani abu ake nufi a karan kansa ba banda wani laifi a kowane irin laifi ya shiga ابن جرير الطبري يكي تشاول وأولى الأقوال التي ذكرنا في تأويل هذه الآية بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن مسعود وابن عباس مقالة تفي داتي وانا فسر وانا آية إتتي مقالة دأك سامو لقى عبد الله لن عباس لقى عبد الله لن مسعود شوى معني بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله أنا نفي دكا ونسا من الله شيء كي نفي لذلك شيء أنا وذلك أن الله عم بقوله ومن يريد فيه بإلحاد بظلم الله سبحانه وتعالى قم يرمى قنا يي بيوال ونزالين شي بيتش دوان دين ففرن للا دزالين شي أتكين قلوا مكة ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا أقل فهو على أمومه باب وانا حديثي قوة آية لتنون قائر زالين شي دشي كلي أكي نفي أنا هكذا باب وانا أبو نهو كنشن هنكلي wanda yake nuna cewa wani zalunci ne ke bantacce yake nufi anan don haka anan ana nufin dukkan wani abin da saban Allah ne laifi ne idan mutun yayi tunanin aiwatar da shi a cikin garin Makka a cikin hurumin Makka to babu shakka ya shiga karkashin wannan ayar haka nan shi ma Abu Abdullah al-Qurtubi a tafsirinsa shi ma maganar da ya tabbatar kenan yace al-ilhad wadh-dhulmu yajma'u jami' al-ma'asi yace fandara da zalunci da aka yi magana a nan ta kunshi dukkan saban Allah dukkanin saban Allah min al-kufri ila sagairi ce daga kafirci ma hakkana da laifuka wato hakkaramin ma laifi fali'izami hurmati al-makani tawa'ada Allah ta'ala ala niyyati as-sayyi'ati fihi Abu Abdullah al-Qurtubi yace saboda darajar wannan wuri darajar wannan wato gari Allah subhanahu wata'ala ya alkawarin narku alkawarin azaba ga dukkan wani wanda yayi mummunan niyya a cikin sa wa man nawa sayyi'atan wa lam ya'malha lam yuhasab 'alayha illa fi makkata duk mutumin da zai yi niyyar aikata mummunan aiki kuma bai aikata ta ba wato bai aikata wannan aiki ba ba za a masa hisabi akan shi ba in banda a makka ne wannan in dai mutum yayi mummunan niyya to wannan mummunan niyya za ta bi shi هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وغيره وانا تتشي مغانا عبد الله بن مسعود تتشي مغانا داما دا جتكين صحابي شوى آير تنا مغانا ني أكن دكا واني اللي في كوما وانيني دا كافر تي أبن دي وقسا الحافظ ابن كثير الطبري فيما باين ياكا وسما غنغنو نما لميد سكي فتر وانا أبو دبان كمرما ستشي وانا نفن بويا أبن تي يتشي تو وانا نن wato da waɗanda suka ce ana nufin shirka wato hada Allah da wani ko bautar wani Allah ibnu kafir yace wa hadhihi al-athar wa in dallat ala anna hadhihi al-ashya' min al-ilhad wato waɗannan ruwayoyi koda sun nuna mana cewa waɗannan abubuwa da aka ambata suna daga cikin fandira a cikin garin makka walakin huwa amma min zalika amma maganar fatafi karfin haka maganar ta hade dukkan wani laifi بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها أنا تنبيه نأكي فالأكر وأكي هل ننك سنداء أكي قمد واند زي واند يفو النجرمة إذن أكا تي أنا نفهم كوي متين يبوي أبن تنسى لوك تند أكي بقاتا فتو واي سير ودا ما سوء بقاتا أنتي ينا تكين الإلحاد بظلم تو إناغا واند زي شركة إناغا واند زي جي كيس بداء أقول دا سكي تفيا غلمك كوي دنس جيسي بداء to kaga waɗannan babu shakka sun fi waɗanda za su je su yi zunubi girman laifi a gurin Allah domin laifin bid'a shi ne yake biyo laifin shirka daga shirka sai bid'a to akwai wanda takamaime dan su yi bid'a har ma wani alfahari yake wai ya je maka ma ya yi bid'a shi a can ba an ce su wahabiyawa ba ne to a can ma na je na yi shi gani yake yi kamar wani abin kirki ka ƙara zangalo sama da kara ne saura kanka ka ƙara jawo musiba ka tsaya amma ba za ka daina ba to ka kwashi zunubin ka nan Najeriya fi maka sauki akan ka je ka daddago zunubin da yake cikin makka akwai wanda suke tafiya dan wannan akwai wanda suke tafiya su je su yi tsafe-tsafe a je dan ayi wani tsafe-tsafe ko a je ayi wani karatun bid'a akwai wanda da aka ce yana zuwa shi wai ana tura shi yan jahilan yan siyasa jahilan cikin su wanda ba su san komai ba game da addini sai su tura irin su wasu je su yi musu addu'a zai je masa saukar Qur'ani ayoyin ba surorin Madina a karanta su a Madina surorin Makka a karanta su a Makka wato shi nashi salamma dan a fahimci cewa shi saukarsa ta musamman ce ba irin ta sauran gama gari ba ce saboda haka ya mata wata kwalliya duk wannan bid'o'i ne mutumin da yaje yayi wannan yana karkashin wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin bi dhiqu min azabil alim wanda za su je ayi ka sauka daga ƙasa zuwa sama a faro daga ƙasa ayi ta yin sama karatun da za a yi shi ta baya ta baya da baya to babu shakka wannan kafirci ne kafirci ne domin gaba ɗaya likita maganar Allah ce ba za ka faranta Fatiha ka fara da ayar ƙarshe sannan ta sama sannan ko da wai suke yi wa alqur'ani irin wannan cin zarafin wannan cin zarafi ne maganar Allah Allah yayi magana sa cikin hikima gaba ɗaya ka hargitsa ta saboda wai shaydanu su baka gudunmawa ka samu biyan bukata ka samu biyan bukata ka yarda ka fusata ubangijinka ka yarda ka je inda ɗakin sa yake garin da yafi kowanne alfarma garin haihuwar manzansa ka je can ka tsokano ubangiji subhanahu wataala a can kai a tunanin ka cewa ubangiji ba abin da zai maka babu shakka da kai da ogan naka da ubangidanka sai kun ga irin kamun da Allah zai muku ko da zai muku talala ku rika ganin abin da kuke so yana samuwa to nan talala ce su Fir'auna ba da an yi musu ita amma daga ƙarshe yaya aqibar ta kasance aqibar ta zanto mai kyau ba ta da kyau shi yasa Allah yana maganar aqiba ne ba badi'a ba ba farkon ake magana ba ƙarshen tana yiwa farkon kaga kayi nasara ko ka samu abin da kake so to ƙarshen ake magana ƙarshen wannan ba zai yi kyau ba wanzur kaifa kana aqibatu zalimi duba kaga ƙarshen masu zalunci yayi kasance ƙarshen mai zalunci ba ya kyau bai cutar da kansa saboda haka malam yace an ambaci kananan abubuwa ko wasu abubuwa waɗanda suke na kurkusa dan ayi maka hannunka mai sanda daga waɗanda suke masu girman gaske yace wa lihadha lamma hamma ashabul fil ala takhribil bait lokacin da abrahata da shi da rundunarsa suka yi wata waga domin su zo su rushe ka'aba ai ba su samu zartar da manufarsu ba amma ka duba yadda Allah ya kwatsa-kwatsa da su Allah ya saukar musu da tsairar ababe ya aiko musu da tsuntsaye dodo-dodo tarmihim bi hijaratin min sijjin suna jifan su da duwar watsu na ƙonannen yumɓun wuta haka Allah subhanahu wata'ala ya yi kwatsa-kwatsa da su ya halaka su don su zama izina ga waɗanda za su zo baya ga wanda zai nufi wannan ɗaki da niyyar ɓarna shi ya sa ya zo a cikin hadisi cewa akwai wasu wanda za su zo iyakar ɗakin Ka'aba Allah subhanahu wata'ala ya halaka su suna cikin sahara kamar yadda za mu karanta hadisin a nan gaba Al-Allamatu Shankiti alaihi rahmatullah Muhammadu al-Amin al-Shankiti a cikin tafsirin Sa'dawul Bayan yake cewa abinda na fahimta a cikin wannan mas'ala wato abinda wannan aya take magana a kansa anna kullu mukhalafatin bi tarki wajibin yace dukkan wani sabawa Allah da za a yi ko dai mutum ya sabawa Allah ta hanyar barin wajibi kamar mutum ya bar sallah yin sallah ko ya ƙi yin azumi aw fi'li muharramin ko ya aikata haramun ya aikata wani abu na haramu yace tadkhulu fi dhulmi almazkur to wanda ya shiga cikin zaluncin da aka ambata to kakkaza ta cewa sai ka taba kayan wani ne ko sai ka daki wani ko sai ka zagi wani ne sannan ka shiga karkashin ayar a'a duk wani abin da Allah ya ce wajibi ne ka aikata shi in ka bar shi a maka baka aikata wajibin ba ko ka aikata wani abu haramun da Allah ya ce ya haramta maka kai kuma ka yi shi a maka to malai yake cewa abin da yake bayyana daga wannan aya shine ya shiga cikin wannan zalincin da Allah ya faɗa wa ammal ja'izat amma abin da yake ja'izi abin da yake halal ne ba haramun ba ka itabir rajul imra'atahu kamar mutum ya yi wa matarsa faɗa ko ya yi wa bawansa faɗa ko yaransa faɗa ya ce falaysa minal ilhad wannan bai shiga cikin faɗara ba bai shiga kuma cikin zalunci ba to abinda ya tabbata daga Abdullahi dan Amr yana nuna maka tsananin tsantsenin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abinda yake ja'izi ne hatta abinda yake ja'izi ne halal ne amma ba wani abinda Allah yake kwadaitarwa a kansa ba to tsoro suke yi su aikata shi a garin Makka ina ga abinda yake haramun ne sannan wannan yana nuna maka farashin zama a Makka farashi ne mai tsadar gaske farashi ne mai tsadar gaske babu inda yake da irin wannan tsatsauran hukuncin sai garin Makka sai garin maka shi Allah ya yi ma wannan tsatsauran hukunci. To kaga mutumin da yake da rubarban imani a nan ma yaya ya kare da tagataga kuma ya tashi ya wanke kafarsa sai ya ce zai je zauna a Makka, ai kaga ya jawo kansa. Saboda in anan abubuwa Allah subhanahu wataala yana kauda kai, a can fa ba haka bane, a can ba haka bane. Saboda haka zama a garin Makka wato farashi ne mai tsadar gaske. Duk wanda yake can a zaune, ko wanda zai je ya zauna, ko wanda zai shiga umara, ko ya je hajji, to ya kaffa kaffa ya fito lafiya, su rabu da Allah lafiya, kai ya je neman garin neman gira ya rasa ido. A irin wannan lokaci na azumi aka ga ana ta tururuwa, ana ta tururuwa, ana kashe madudin kuɗi tun ya biya wa kansa, ya biya wa iyalansa, ya biya wa ‘ya’yansa, ya biya wa mai rarrafe ma, a yi masa visa, a yi masa tikiti, a tafi da shi a je a kama hotel mai tsada, a kullum zai biya dala 1000. Saboda haka a cikin kwana 10 zai biya dala 10,000, wajen miliyan 6 ba kaɗan. Wannan banda kuɗin tikiti, banda kuɗin visa, banda transport da zai kashe. At least kafin ya je ya da sai ya kashe wajen miliyan 7 ko 8, banda zuguziri, banda abin da zai siyo na tsaraba. To kuma ya je ya kwaso tirin zunubi kuma ya dawo da shi. Me amfanin wannan? Ka sayi laifi da kuɗinka. Wasu suna zuwa don su yi ibada, don su bautawa Allah, don su kusanci Allah, amma da yawa suna zuwa don alfahari, fariya, fariya take kai su. Suna zuwa fariya saboda kada bare ya je bana a ce bai je ba, sai ga ko yau ce ta haushi, wani ko bashi ne ya ci ya je, wani an ga ya ga wani dan abokinsa ya kwaso gidan duka an taho, to shi ma sai ya ga dan menene ba duba zai haka ba. Sai ka ga mutum daya ya kashe wajen mutum miliyan 40, wai ya je umara ya dawo. Yawancin waɗanda za a je da su umara ma ba su san meye umara ba, ba su san ma meye umara ba, ga maƙotansa suna kwana da yunwa, su tashi da yunwa, ga bayan Allah suna nan rana tana dukansu, yanayi yana dukansu. Ba zai iya fitar da miliyan 1 daga cikin abin miliyan 40 ɗin nan bai ciyar da mutanen unguwarsa, amma zai iya kashewa saboda fariya, wai ya tafi umara. Kaga wani yana zaune duk ibadar da ake a cikin watan Ramadana ba ruwansa, yana baccinsa a gida, sai dai ya sha shayi, azumin ne kawai zai yi, shi ma gudun ganin jama'a kansa ce baya azumi. Amma ba za ka gan shi a cikin gurin tafsiri ba, ba za ka gan shi gurin kiyamun laili ba, ko ba yi zai yi a gida ba. Amma wai in goman ƙarshe ta zo, to wai zai yi ta a can, wai duk zai fan shi. Kai ai sallarka a nan ɗaya ce, shi tashi can 100 ce ko 1000. Wai saboda haka zai zo lokaci guda ya maka fintin kau. Ba wanda yake da tabbas wace ibadarsa ce Allah zai karba. Inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Al-Hasan al-Basri yake cewa da na san sujjada ɗaya da Allah zai karba daga wajena, da ba karamin murna zan yi ba. In san wannan sujjadar zan yi, ita Allah ya karbe ta. Saboda me? Saboda na samu garanti cewa ina cikin muttaqi ne kenan. Muttaqi ne kuma su ne fi jannatin wa nahar. To kai ina kake da garantin cewa wannan umarar da ka je, wanda Allah ta'ala shi kadai ya san irin niyyarka, kake da garantin cewa za ta karbu? Kake ganin cewa wannan bayin Allah talakawa da suke nan masallaci su suna sallah, kana ganin cewa cikin ɗan ƙanƙan lokaci za ka musu fintin kau, kai za ka yi sallah a bayan limamin harami? Limamin harami ba zai ɗauke maka komai ba, shi ma ta kansa yake. Shi ba in bai ba Allah ba, ko ga shiga Ka'aba, sa Abu Jahil nan ne wurin hirarsu, ko baka sani ba, a nan gindin Ka'aba suke hira. Kai da sai shekara-shekara, kullum da safe Abu Jahil, Abu Umayya, Al-Walid ibn al-Mughira, duk da safe in suka fito nan ne da basu. Ba kana karanta sira ba, annabi zai zo zai sallah su ce waye zai je masa kaza, waye zai je masa kaza, wannan ya cece su? Ya cece su zaman su a gindin Ka'aba? To kai sai da za ka je ka yi shawagi, ka yi shi a sharorin tsuntsaye? Saboda haka mu ji tsoron Allah, cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzihu min azabin alim. Yake cewa wasu daga cikin malamai suna cewa wasu daga cikin malamai suna cewa man hamma an ya'mala sayyi'atan fi makkah wanda duk yayi niyyar aikata mummunan aiki a makkah azaqahu allahul azab alalim ala zai dandana masa azaba mai radadi bi sababi hammihi bi zalika wa illa ma yaf'alha saboda wannan niyyar da yayi zai aikata ko da bai aikata ba bi khilafi ghayr alharam almakki min albiqa sabanin sauran gurare a duniya wanda ba harami ba dan kai niyyar aikata mummunan aiki baka aikata ba ba za a sa maka ba za fala yuqabu fihi bil habbi dan kai niyya ba za a maka ukuba ba sannan malik ya ci gaba da cewa to fa hadhihi al ayatu al karima mukhassisatun li umumi qawlihi man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana wannan ayar ta kebance gamewar da hadisin nan yayi na abdullahi dan abbas inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya himmatu wato yayi niyyar aikata mummunan aiki sai bai aikata ba to za a rubuta masa lada na bai aikata ba to wannan ayar ta kebance garin makka wa alaihi fa hadha at-takhsis li shiddati at-taghlil fi al-mukhalafati fi al-haram al-makki wa wajhu hadha zahir don haka wannan aya ta kebance don a ƙara nuna maka tsananin hukuma ta saba wa Allah a cikin haramin makka wato a garin gari mai alharma na makka kuma fahimtar wannan abun zahiri yake yace wa yahtamilu an yakuna ma'na al-irada fi qawlihi wa man yurid fihi bi ilhadin al-azm al-musammim ala irtikabi adh-dhanbi fihi tana yiwa wani yace ma'anar al-irada a cikin wannan aya da yace wa man yurid ana nufin mutun ya kuduri niyya ya gama yanke hukuncin zai aikata laifi an san al-azm al-musammim wato mutun ya gama yanke kuduri zai yi abu ko bai yi ba a ko ina ne za a rubuta masa zunubi wannan ko ba a makka ba in dai mutun ya gama yin niyya zai yi abu to yana da wannan laifin matukar dai ba tsoron Allah bane yasa ya tuba ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce idhal taqal musliman bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu ya rasul Allah hadha al qatil fa ma balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibi annabi yace wato idan musulmi biyu suka hadu da makamansu da takubbansu to da wanda yake kisan da wanda aka kashe duk wuta za su sabai suka ce mun fahimta wannan shi yayi kisa zai tafi wuta amma me yayi laifin wanda shi aka kashe annabi ya ce shi ma saboda yana da niyyar kashe dan uwansa riga shi wancan yayi ba dan haka ba shi ma da shi yayi nasara shi zai kashe shi saboda haka akwai iradar da mutum in yayi ko bai aikata ba a ko ina ne yana da laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana a duniya li arba'ati nafar duniya ta mutum hudu ce ya faɗi mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya bai san Allah ba a cikin dukiyarsa bai san haƙoƙin shi bai san haƙoƙin bayin Allah a cikin dukiyar nan ba yana fagamniya a cikin dukiyarsa annabi ya ce fa hadha bi arda'il manazil wani yana cikin mafi kaskancin masaukai ranar gobe kiyama sai ya ce sai mutumin da Allah subhanahu wataala bai bashi ilimi bai bashi dukiya ba sai yake cewa ina ma ina da dukiya irin ta wani wato wannan mai laifin da dukiyarsa ni ma in yi aiki irin nashi Allah ya ce fahu annabi ya ce fahu bi niyyatihi fa huma fil wazri sawa to ya ci alfarman niyyarsa shi ma ya ci albarkan niyyarsa mummunan niyyar da ya ci albarkarsa so haka suna tare a laifi kaga adam bai aikata ba amma da yake ya ci kudirin zai yi kawai dai bai samu damar yi bane to sai zanto ana masa laifi ana rubuta masa laifi limamai biyu al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yaghzu jayshan al-ka'bata fa idha kanu bi bayda'a min al-ard yaqsifu bi awwalihim wa akhirihim qalat ya rasul allah kayfa yaqsifu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi aswaquhum wa man laysa minhum qala yaqsifu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu wata rundunar mayaka da za su je yakar Ka'aba sai sun zo wani guri mai sahara sai Ubangiji subhanahu wataala ya sa kasa ta hadiye su da na farkon su da na karshen su to shine Aisha take cewa ya Rasulullah ya za a hadiye na farkon su da na karshen su a cikin su kuma da kasuwannin su da wanda shi hayya ce ta biyo da shi baya cikin su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuksafu bi awwalihim wa akhirihim da na farkon da na karshen gaba daya za a musu kudin goro a hallaka su kasa ta hadiye su sun bai ba suna ala niyyatihim sannan sai a tashi kowa akan niyyarsa. Saboda in an je can niyya ta ce za ta bambance. Saboda sha'anin Ka'aba yana da girman gaske ko in ce sha'anin Makka abu ne mai girma. Don haka wannan aya tana nuna wajibcin ka ga wato girman sha'anin Makka, ka girmama sha'aninsa, kuma tsoratarwa ce mai tsanani ga wanda zai je da niyyar saban Allah, ballantana kuma wanda za su je su yi saban Allah. Saban Allah a cikin garin harami girmansa yana da wato laifinsa yana da girma kwarai da gaske, hatta tunanin laifi a cikin wannan guri laifi ne da Allah yake kama mutum da shi. To wannan ka'ida ce kuma wacce take dunkulalliya, duk saban Allah a gurin da yake da martaba da daraja, saban Allah a gurin da yake da martaba da daraja ya fi girma girman laifi akan a yi shi gurin da bai kai shi daraja ba. To idan wani ya zo ce to ta yaya za a ninninka laifuffuka a gurare masu daraja ko a wasu lokuta masu daraja kamar wanda za su saba wa Allah a cikin azumi shahrul Ramadan, wata ne mai alfarma, wata ne mai albarka, wata ne mai daraja, a ce wanda za su saban Allah a cikinsa laifinsu sai ya fi girma akan wanda za su yi saban Allah a cikin wasu watanni, dukkaninsu ko masu saban Allah ne. To wani ya ce to ya za a yi a ninninka musu laifi. To an sa anan shine ba a ninninka laifin ba ninninka shi za a yi ba, wato in sun yi laifi daya a yi musu ukuban laifi biyu ko laifi uku ko goma. A Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada doka ta bai daya, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha wa hum la yuzlamun. Allah ce duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to za a ninka masa shi goma, wanda ya zo da kuma mummunan aiki to ba za a yi masa sakayya ba sai da gwarkwatan kwacin aikinsa. Wannan shine adalcin Ubangiji da falalarsa. Wannan aya makkiya ce, aya ce da ta sauka a Makka. Wato wannan ayar da muke karantawa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, afwan, wannan aya da muka karanta ta biyu man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha aya ce makkiya, domin aya ce cikin suratul an'am. Suratul an'am dukkanin ta makkiya ce. Amma qad tudha'afu sayya'a, ana iya ninninka laifin da mutum zai yi a Makka min haythul kayfiyya, ta bangaren irin yanayin azabar da za a yi masa. Wato ko da za a yi masa azaba iri ɗaya da ta wancan mai laifin da ya yi a wajen Makka, shi tashi yanayinta sai ya fi tsanani. A ce za a yi maka bulala ko za a yi wani bulala goma, wannan ma za a yi mashi bulala goma, wannan sai aka samu wani ɗan yaro shafulfili wanda ba yi da kumari aka ba shi bulala aka ce yi ma wannan, wannan ko aka samu wani garjejen ƙato maji ƙarfi aka ce kai ma yi masa bulala goma. Dukansu bulala goma ce, amma ta wa ta fi sauƙi? Ta wancan ɗan tsugulgulin yaron, daga bulalarsa sai ta fi sauƙi akan ta wannan murgujejen ƙatan. Saboda ana iya barin su bai ɗaya ta fuskar adadi, amma ta fuskar kaifiya, ta fuskar kaifiya ba ta fuskar quantity ba, ta fuskar quality. Saboda haka ta fuskar quantity duk ɗaya ne, amma ta fuskar quality wannan nashi sai ta fi zama qualitative. Saboda haka za mu ga ƙarshen ayar, Allah ce nuziquhu min azabin alim, za mu ɗanɗana masa azaba ba a tsaya iya nan ba, sai aka ce azabar kuma mai raɗaɗi, wanda yana nuna maka cewa za a ninninka masa, wato ba ninninka masa za a yi ba, amma kuma azabar za ta yi kauri ƙwarai da gaske. Kuma idan ka ga dama kana cewa hadisin man hamba bi hasanatin, wanda yana magana kan man hamba bi sayyi'ati, yana magana kan wurin da ba Makka ba, amma ita Makka aya ta yi togace ta cewa dukkan wanda ya zo da niyyar mummunan aiki a cikinta to wannan zai gamu da mummunar azaba. Ci gaba.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, kuma ka tuna lokacin da muka nuna wa Ibrahimu makanal baiti, wurin gurbin gina ɗakin Ka'aba, muka ce da shi Allah tushrik bi shay'a kada ka hada wani abu da ni wa tahir baitiya lit taifina kuma ka tsarkake daki na ga masu dawafi wal qa'imina da mazauna cikin sa war ruk'a'i sujud da masu ruku'u suna sujjada anan ubangiji subhanahu wata'ala ya dawo da batun yadda wannan daki mai alfarma ya samu asali wanda su waɗannan kafirai a yanzu suke wato jin cewa nasu ne suna wani kafafa da shi har ma suna hada mutane waye sudduna an sabilillahi wal masjidil haram amma suna hada mutane shiga masallaci ko suka hana shi shiga hana su zuwa su yi ibada a wannan daki mai alfarma to Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa wannan daki mai alfarma da waɗannan bayan Allah za su zo su kadaita Allah a ciki dan su aka gina wannan daki tun farko ba an gina su ne dan ku da kuke sa gumaka kuna bauta musu ba ku da kuke sa gumaka kuna bauta a cikin wannan daki ku ya kamata a hana ku shiga ku yi wannan bautar ba ku da za ku hana waɗanda suke zuwa dan bautar Allah shi kadai ba saboda haka ana gaya musu cewa wannan dakin asalin samuwar sa ko giluwar sa akan wannan yanayin da kuke ganin sa ya tabbata ne a hannun Ibrahim alaihis salam da irin wato umarni da Allah subhanahu wataala ya bashi wanda kuma ya gina shi akan wani harsashi harsashin nan shine bautar Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba kuma aka kebance wannan daki dan masu bautar Allah litta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud Allah ce wa iz bawwa'na li ibrahima makana al bayt ka tuna lokacin da muka nuna wa annabi Ibrahim wurin wato gurban dakin Ka'aba wato Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ya tuna ko ya ambata wa sahabbansa lokacin da Allah subhanahu wataala ya shirye wannan wuri na ginin dakin Ka'aba ya saukarwa da annabi Ibrahim alaihi salam wahayi ya nuna masa cewa ga inda zai gina Ka'aba Allah subhanahu wataala ya amfana da kalmar bawwa'na bawwa'a ai hayya'na muka shirya masa duk abinda aka ce an yi tabwi'ar sa shine an shirya shi ya dace da abinda ake so ayi a gurin shine tabwi'a shine ubangiji subhanahu wataala yake amfana da kalmar bawwa'na domin kalmar bawwa'na daga ba'a ba'a yana nufin komowa wa ba'u bi ghadabi min Allah ai raja'u bi ghadabi min Allah shi kuma gurin da aka shirya shi ya dace da abinda aka shirya shi domin sa guri ne da in ka je kai wannan abin to zaka kuma komawa to shi yasa aka yi amfani da kalmar ba'a domin wanda dai ya je gurin zai yi sha'awar komawa domin an shirya shi don bautar Allah kuma guri ne na tsarkake Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ke cewa kadhalika makkanna li yusuf fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha haka nan muka wato shiryawa annabi yusuf gurin zama a bayan kasa yana zaunawa a cikin ta inda ya ga dama Allah ya shirya masa gurin zama wanda yake mai dacewa da irin martabarsa da darajarsa haka nan ubangiji subhanahu wataala a wata ayar yana cewa wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana wanda duk suka yi hijira wato dan Allah bayan an zalunce su Allah ya ce tabbas za mu shirya musu kyakkyawar rayuwa a duniya lanubawwi annahum fid dunya hasana za mu shirya musu kyakkyawar rayuwa a nan duniya haka nan a wani guri suratul ankabut Allah yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum fil jannati ghurafa wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai za mu shirya musu gidajen benaye a aljanna saboda haka duk kalmar nubawwi anna tana nufin shiryawa haka nan wa iz bawwa'na li ibrahima muka shirya wurin ginin dakin Ka'aba muka nuna wa annabi Ibrahim alaihis salam wannan dakin Ka'aba shine farkon daki da aka gina wa mutane domin ibada yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalle farkon dakin da aka aje shi aka sanya wa mutane don bauta shine wannan da yake Makka mubarakan Allah ya sanya shi mai albarka ne wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga mutanen duniya duka a cikin sa akwai wasu ayoyi bayyanannu akwai gurin tsayuwar annabi Ibrahim shine maqamu Ibrahim Allah ce wanda khalahu kana amina, duk wanda ya shige shi ya tabbata mai aminci, mai kwanciyar hankali da zaman lafiya. To wannan aya tana nuna cewa ɗakin Ka'aba daman can shine farkon ɗaki da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sanya a bayan ƙasa dan bautarsa. Annabi Ibrahim alayhis salam ya sa harsashin sa ne na gidan Ka'aba, amma da ma akwai shi yasa Allah ce wudi'a lin nas, anan kowa da kowa ya shiga. Saboda haka wannan ɗaki a ayar da take ce lin nas zai nuna maka cewa har ta Annabi Adam alayhis salam ya yi bautar Allah a gurin, ila iyaka Annabi Ibrahim alayhis salam ya jaddada ginin sa. Shi yasa anan zaka ga Allah ya ce wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti, kaga dama akwai gurin kenan, an nuna masa gurin da ɗakin yake. Shi yasa zaka ga yana cewa rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram, a lokacin ba a haifa Annabi Isma'il ba, lokacin kuma haihuwar Annabi Isma'il lokacin ne aka nuna masa gurin da zai gina. Dan Annabi Isma'il an haife shi ya girma, da shi aka yi wannan wa iz yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna. Saraka subin suka gina. To lokacin da ya dauki Hajara ya kai ta wadin ghairi dhi zar'in, guri ne wanda babu shuke-shuke babu komai, amma yace inda baitikal muharram. Saboda haka kaga ashe akwai da can gidakin Ka'aba, amma wani abu ya sa ya gushi daga bayan ƙasa. Allah sai nuna wa Annabi Ibrahim gurin, yace to zai sake sanya harsashin ginin sa. Saboda haka shine farkon gurin ibada da Allah Subhanahu wataala ya yi wa ya sanya wa mutane a bayan ƙasa. Shi yasa zama awwala baitin wudi'a lin-nas, a cikin sahihaini hadisin Abu Dharr al-Ghifari yake cewa nace ya Rasulullah ayyul masjidi wudi'a fil ardi awwala, wani masallaci ne na farko da aka fara sanya a bayan ƙasa? Annabi ya ce al-masjidul haram, masallaci mai alfarma na Makka. Sana Abu Dharr ya ce qultu summa ayyu, sai wanne? Sai ya ce al-masjidul aqsa, masallacin Qudus mafi nisa. Sannan sai na ce kan bainahuma, nawa ne tazarar lokaci tsakanin sanya wannan da wannan? Ce 40 sana, shekara 40. Saboda kaga masjidul aqsa guri ne wanda yake da daddi, shekara 40 ne tsakanin sa da samuwar Ka'aba a bayan ƙasa. Kaga babu wani Yahudi da yanzu zai tinkaho ya ce ayu inda masallaci mai alfarma yake a ƙasa akwai Solomon Template, gurin bautar Annabi Isma'il, Annabi Suleiman, cewa za su rushe masallacin Qudus don su raya gurin bautar Annabi Suleiman. An ce tsakanin ginin Ka'aba da tsakanin samuwar abinnan Ka'aba da tsakanin shekara 40. To ko Annabi Ibrahim alayhis salam ne ya samar da wannan gurin ya zanto aqsa ya kasance bayan shekara 40? Kaga babu magana zuwan Annabi Suleiman, lokacin ina magana Annabi Suleiman. Annabi Suleiman yana cikin annabawan Banu Isra'ila. Annabi Suleiman yana cikin Annabi Suleiman dan Annabi Dawud. Annabi Dawud ne ɗaya daga cikin annabawan Banu Isra'ila, wanda akwai annabawan Banu Isra'ila da yawa da suka gabace shi kafin ya zo. Saboda shi ɗaya ne daga cikin su kuma Isra'ila jikoki ne ga Annabi Ibrahim alayhis salam. Dan Isra'il shine Yaqub, Yaqub dan Ishaq. To kaga aka ce tsakanin samar da Ka'aba, ko da ka ce Ibrahim alayhis salam shine ya gina Ka'aba, aka ce kuma aqsa masallacin Qudus ya zo bayan sa da shekara 40, to ka san ba magana bace ta Annabi Sulaiman alayhis salam. Ya riga ya yi shi ballantana ma masallacin Ka'aba daman yana Annabi Ibrahim alayhis salam nuna masa gurin akai. Kamar yadda Allah ce bawwa'na li Ibrahima makanal baiti, nuna masa gurin aka yi, ce to a nan ne yake, nan da za ka gina shi. Shi yasa ya ce da ya kawo iyalinsa tun lokacin ba a ma nuna masa ba, ya ce biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Lokaci ya yi za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Allah ya yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.